This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, da fatan kuna lafiya. Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Laraba 27 ga watan Maris na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, a yau Laraba ana ci gaba da neman gawarwakin ma'aikata shida aka yi zaton sun mutu bayan rugujewa babban gadan nan ta birnin Baltimore nan Amurka. Haka kuwa mayakan kungiyar Hezbollah a kasar Lebanon sun harba rokoki yau Laraba zuwa arewacin Isra'ila a matsayin ramuwar gayya. Daga nan kuma za a ji cewa hukumomin bada agaji na Majalisar Dinkin Duniya sun gargaɗin cewa rikicin Gaza ya kai wani mataki na yanke kauna da ba a taɓa ganin irinsa ba.
To a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa a yau ne aka tashi da labarin mutuwar kasar gumin dan ta'addan nan Dogo-Gede wanda ya addabi yankin jihohin Sokoto, Zamfara da Kebbi. Daya daga cikin waɗanda suka taɓa fuskantar tashin hankalin Dogo-Gede ya tofa albarkacin bakinsa.
Zaluncin da Dogo-Gede ka yi ya kai makurar zalunci. Ya zalunce mu, ya samu cikin yanayin tsakanika a lokacin da ɗauke mu na yara, ya wurgaza makarantar har yanzu ga ADC Benin Yauri da ta dawo cikin garin Yauri. Bata dawo cikin hayyacin kanta na matsayin FDC ba.
Bayan haka za ku ji tattaunawar da na yi da ƙwararre a fannin shari'a barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar game da tanadin doka akan 'yan ta'adda da 'yan bindiga. Shi ma ya yi tsokaci akan labarin mutuwar Dogo-Gede.
To na ɗaya dai abun takaici ne, abun da yasa zan ce abun takaici. Kasar da wai ake neman wannan mutum, ake farautar shi da kuɗi, ake neman shi har a ce wai ya zo asibiti, har an ɗauki bayani shi a wannan asibitin, wai ba a iya gano shi ba. Menene jami'an tsaronmu suke ciki?
To duk za ku ji ƙarin bayani a nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin zamantakewa wanda ya tattauna akan batun ƙalubalen da mata ke fuskanta wajen inganta tattalin arzikinsu. To amma fa yanzu sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
To jama'a, assalamu alaikum, ga labaran duniya. A yau Laraba ana ci gaba da neman gawarwakin ma'aikata shida da aka yi zaton sun mutu bayan rugujewa babban gadan nan ta birnin Baltimore da ke gabashin Amurka. Ma'aikatan da yana cikin ma'aikata takwas da ke aikin gyare-gyare da cike ramuka akan gadar Prince Scott Key Bridge a lokacin da wani jirgin dakon kaya ya afka ɗaya daga cikin ɓangarorin biyu da ke riƙe da gadar. Lamarin da ya sanadin rugujewar ta cikin kogin Patasko kafin wayewar garin Talata. An ceto wasu ma'aikatan jirgin guda biyu yayin da aka garzaya ɗaya asibiti cikin mawuyacin hali, ɗayan kuma bai samu rauni ba. Gwanayen ninkaya sun shafa tsawon yini suna neman sauran ma'aikata shida a cikin yanayin sanyi kafin a dakatar da su. Mahukuntan ƙasar sun ce bisa yanayin da kogin da kuma ƙarafan da suka faɗa cikinsa sun sanya matuƙar haɗari ga masu aikin ceton. Mayakan kungiyar Hezbollah a kasar Lebanon sun harba rokoki yau Laraba zuwa arewacin Isra'ila a matsayin ramuwar gayya kan har-haren da Isra'ila ta kai da ya kashe mutane 7 a kudancin kasar Lebanon. Jami'an agajin gaggawa na Isra'ila sun ce mutum guda ya mutu sakamakon harin roka da aka kai a garin Kimat Shimona da ke kan iyaka. Rundunar sojin Isra'ila ta ce har-haren da ta kai a kasar Lebanon ya faɗa kan wani ginin soji ne, inda ta kashe wani ɗan ƙungiyar 'yan ta'addan nan ta Aljama'a al-Islamiyya da ke goyon bayan har-haren da ake kai wa Isra'ila. Kamfanin dillancin labaran Faransa ya ambato wani jami'in Aljama'a al-Islamiyya yana cewa an kashe mutane 7 a ƙauyen Hebriya. Majiyoyin tsaron Lebanon sun ba wa kamfanin dillancin labaran Reuters irin waɗannan adadin. Hukumomin bada agaji na Majalisar Dinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa rikicin Gaza ya kai wani mataki na yanke ƙauna da ba a taɓa ganin irinsa ba. A daidai lokacin da har-haren Isra'ila ke ci gaba da addabar al'ummar ƙasar bayan watanni da dama babu damar shigar da agajin jinƙai. Bari mu fayyace, ana hana agajin ceton rai, ana asarar rayuka. Ana hana ƴancin kai, inji James Elder, mai magana da yawun kungiyar UNICEF. Rashin samar da agaji na haddasa matsananciyar bukata, yana nufin yanke kauna ta mamaye jama'a, kuma mutane sun shiga wani hali sakamakon harharan da ba su da tushe, inji shi. Da yake magana a Rafa, Elder ya shaida manema labarai a Geneva jiya Talata cewa ba za a iya gane birnin ba kamar lokacin da yake watanni uku da suka gabata saboda cinkoso.
To kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Masana harkokin tsaro da sauran jama'a a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci tare da nuna jin daɗi akan labarin mutuwar kasir gumin ɗan ta'addan nan Dogo-Gyede wanda aka tabbatar da mutuwarsa a Sokoto. Dogo-Gyede, wanda ya addabi yankin jihohin Sokoto, Zamfara da Kebbi, shine ya jagoranci kitsar sace ɗaliban makarantar sakandaren tarayya ta Yawura a jihar Kebbi a watan Yunin shekarar 2021. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
An wayi satayar yau Laraba da samun bayanai da ke zagayawa a shafukan yanar gizo masu nuna cewa kasuwar gwamnatin ɗan ta'addan nan Dogo-Gyede ya kwanta dama a wata asibiti a Sokoto. Akan haka ne na yi tattaki domin gudanar da bincike akan wannan lamarin, kuma bayanai da na samu daga wani jami'in tsaro wanda baya da iznin magana a hukumanci ya tabbatar da cewa lalle Dogo-Gyede ya kwanta dama. Bayani ya nuna cewa Dogo-Gyede ya samu raunuka ne na harbi sanadiyar arangama da sojojin da ke aikin samar da tsaro a ƙarƙashin shirin hadarin daji, inda wani babban jami'in tsaro tare da taimakawar wasu ƙananan jami'ai suka yi masa hanya suka kawo shi a wata asibiti a Sokoto da ke unguwar Mabera. Duk da yake ya ƙiya bayyana sunan asibitin, kuma ya ce tuni an kama babban jami'in tsaron da ake tuhuma da hannu ga kawo Dogo-Gyede a Sokoto. Na bincika batun yaya gawar ta Dogo-Gyede take zuwa yanzu, tana hannu ko tana asibitin, sai dai ya ce zai min bayani daga baya. Akan haka na tuntubi masu bibiyar lamarin tsaro a Najeriya akan wannan batun na mutuwar Dogo-Gyede. Bashir Altina Goyawa shine shugaban rundunar adalci a Najeriya, kuma yana mai cewa
babu shakka waɗanga al'amura abubuwa ne waɗanda ba abun mamaki ba ne wannan ƙasa. Domin wannan ƙasar duka abun da ka sani idan kana da kuɗi cikin wannan ƙasar babu abin da ba a iya maka. Jami'in tsaro ya zo da shi ya kwanta asibiti, ya rasu wata asibiti nan cikin Sokoto, kuma abin an ban kaɗo shi yanzu. Duka abubuwa ne waɗanda ba sun babu mamaki game da su, kuma abu ne waɗanda sukan iya faruwa game da waɗannan ayyukan na 'yan bindiga.
Haka ma na tuntuɓi wani wanda ya saba shiga tarkon Dogo-Gyede lokacin da ya jagoranci sace yaren makarantar birnin Yawuri a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya.
Muna cikin farin ciki, duk da shike muna da yakinin cewa haka za ta faru gare shi, saboda zaluncin da Dogo-Gyede kai ya kai makurar zalunci. Ya zalunce mu, ya samu cikin yanayin kakanika a lokacin da dauke muna yara, ya wurgaza makarantar. Har yanzu ga FGC Birnin Yawuri da ta dawo cikin garin Yawuri ba ta dawo cikin hayyacin kanta na matsayin FGC ba. Ba zai yiwu shi tabbata shi na zaluntar mutane ba, Allah shi kare shi akan hakan ba.
To ko me masana tsaro za su ce akan wannan batun na mutuwar Dogo-Gyede? Dr. Yahuza Ahmad Getso masanin tsaro ne a Najeriya.
Dama shi din mai rai mamaci ne. Kuma dama tun daga lokacin da aka kai wani hari a wani lokaci, aina ba da bayanai na sirri na ficewa na wasu gurare da ya je ɓoye da ku yana jinya, da kuma ficewar da ya yi daga ƙasar Najeriya zuwa wasu garuruwa na ƙasa ɗaya daga cikin ƙasashen da ke makwabtaka da mu, wanda ba zan yi faɗi kowane guri ne ta kafar yaɗa labarai ba, amma jami'an tsaron Najeriya sun samu bayanai sahihai a guri na. Tare da kuma su jami'an tsaro na ita waccan kasar an yi mai yiwuwa. Saboda haka wannan zai zama watakila ya zama hanya ce mafita, domin kullun kamar abinda nake cewa shine muna neman a samu maslaha, amma ba ta hanyar sulhu, neman cewar ai sulhu da 'yan ta'adda ba.
Yanzu dai jama'a na cigaba da tofa albarkacin bakinsu akan wannan batun na mutuwar Dogo-Gyede, wanda jama'a da yawa suka koka akan yadda ya addabe su a can baya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, to shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Wata kotun ɗaukaka ƙara ta gwamnatin tarayya Amurka ta ki ɗage wani umarni da ya hana jihar Texas kamawa da kuma korar bakin hauri da ake zargi da tsallaka kan iyaka ba bisa ka'ida ba. Hukuncin na ranar Talata ya samu amincewa alƙalai biyu cikin uku, wanda hakan ci gaba ne a yakin da ake na shari'a kan sabuwar dokar shige da fice ta gwamnatin jihar Craig Abbott na jam'iyyar Republican. Dokar ta yi aiki na tsawon sa'o'i a ranar 19 ga watan Maris saboda umarni daga kotun kolin Amurka, amma kotun ta mayar da ƙara zuwa kotun ɗaukaka ƙara domin ci gaba da nazarin batun. Alƙalan ɗaukaka ƙara sun sake hana dokar tare da share fagen ci gaba da shari'ar. Masu magana da yawun Abbott da babban lauyan jihar Ken Paston ba su samu ansa kiran waya nan da nan ba domin yin tsokaci. Da ƙarshe yau Laraba, ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta sanar da cewa ta kwashe 'yan ƙasar sama da 170 da kuma wasu mutane kusan 70 daga ƙasar Haiti da ke fama da tashashin hankula. Fiye da Faransawa 170 da kuma mutane kusan 70 na Turai da sauran ƙasashe na cikin wani yini mai rauni, inda a kwashe su ta jirgin sama, in ji sanarwar. Ta ƙara da cewa an kai wasu duka zuwa jirgin ruwan soja da zai yi jigilarsu a yau zuwa Fort de France, yankin Martinique da ke ƙarƙashin Faransa. Kimanin 'yan ƙasar Faransa 1,100 ne ke zaune a Haiti, yawancinsu suna riƙe da fasfon na ƙasashe biyu, a cewar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar. Faransa ta fara sanar da zirga-zirgar jiragen ne a ranar Lahadi, tana mai cewa mutanen da ke son tashi su tuntuɓi ofishin jakadancinta da ke Port au Prince.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi Allah wadai da ayyukan 'yan bindiga da masu satar mutane domin neman kuɗin fansa a ƙasar, yana mai cewa ya kamata a fara ɗaukar su a matsayin 'yan ta'adda. Akan wannan batun ne na tattauna da masanin harkokin shari'a barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar. Shin ko menene tanadin doka akan 'yan ta'adda da masu satar mutane?
To shi al'amari na yaƙi da ta'addanci a Najeriya, akwai dokoki da yawa da yawa waɗanda suke sun yi tanade-tanade da dama waɗanda yake ya shafi maganar ta'addanci a nan Najeriya. Idan muka ɗauki dokokin penal code da dokokin criminal code, dukansu sun yi wannan, kuma ubansu ma wato babbansu shi ne wato dokar ta'addanci ta shekara ta 2010 ta Najeriya, wato anti-terrorism law na Najeriya. Sashi na ɗaya zuwa sashi na goma ya yi jadawalin duk waɗannan aikace-aikace da 'yan ta'addan da suke yi a matsayin aiki na ta'addanci, kuma ya yi tanade-tanaden hukunce-hukunce har zuwa ma hukuncin kisa. Akwai waɗannan tanade-tanaden. Inda dai muke samun matsala shi ne babu wato ƙwaƙƙwarar hukumanci wanda yake za a riƙa yin hukunci daidai da irin tabargazarren kashe rayuka da suke yi. To akwai bukata a yi kotu ta musamman wadda za ta riƙa hukunta irin waɗannan, saboda laifi ne wannan na musamman. Bai kamata a riƙa jinkirin shari'a ba a shekarar 5, shekara 10, shekara 20. Wannan zalunci ne ga waɗanda aka kashe rayukansu, aka zudda musu jini ko aka wahalar da su.
To barista, kamar yanzu su masu satan mutane, wani hukunci ake yanke musu idan an kama su, tunda ya zuwa yanzu dai ba a riga an ayyana su ba a matsayin 'yan ta'adda bisa ga doka?
To matsalar da muke da ita shi ne tsarin mulkin Najeriya, wanda shi ne babbar doka. Idan muka ɗauki sashi na 36 da ke sashi na 5, to a nan ne inda gizo ke saka, domin ya fito ya ce komin girman laifin mutum. Idan laifin mutum ya kai girman tsaunin Kilimanjaro, duk a sunan wanke yake sukulbe da laifi har sai idan kotu ta tabbatar ta ce shi ne laifi. To wannan shi ne inda ake samun matsala, inda 'yan ta'addan nan suke amfani da kyale-kyale na kotu, wato abubuwan da ake kira technicalities. A dai a ɗauki gwarazan lauyoyi na gwada mu sarki, a ba su ci su sha, zuwa ita muhawara a riƙa cewa daga ƙarshe ma a iya cewa ma babu ƙwararren hujjoji da za a yi ko zarge mu wannan laifin da ake zarge shi, ko kuma daga ƙarshe ma an yi hukuncin tukalin hukuncin kiyar don bai daidai da girman laifin da ake zargin wani da aka yanke hukunci ya tafka ba.
To, barista yau an waye gari da labarin cewa madugun masu sata mutanen nan dogo gidi na yankin Sokoto ya mutu a asibiti. Kana da masaniya akan wannan batu?
To, dangane da wannan magana na cewa dogon gida ya mutu a asibiti. To, na ɗaya dai abun takaici ne. Abun da yasa zan ce abun takaici, kasar da wai ake neman wannan mutum ake farauta shi da kuɗi ake neman shi, har a ce wai ya zo asibiti, har an ɗauki bayanin shi, har an yi mashi rajista, har an ba shi gado da sauransu, ana kuma duba shi ana ba shi lafiya a wannan asibitin, wai ba a iya gano shi ba, menene jami'an tsaronmu suke ciki. Na biyu kuma abin takaici na biyu shine da ya mutu ba tare da an kama shi a hannu ba, domin akwai muhimmancin a kama shi da hannu a matse shi don a samu bayani, cikakken bayani, cikakken bayanin da ake da su, domin a san suwa da suwa ne ke da hannu, dangane da manyan ƙasar nan, dangane da 'yan siyasa, dangane da jami'an sojoji, dangane da sarakunan gargajiya.
Barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar kenan. Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tasharmu ta VOA Africa akan mita 200.5. Haka kuma a koda yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a zauren zamantakewa, inda muke tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan muhimmancin zaman lafiya da samar da ci gaban al'umma da ƙasa baki ɗaya. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke gabatar da shirin. A yau shirin zamantakewa zai yi duba ne da irin fafutukar da mata ke yi wajen samarwa kansu mafita daga waɗansu abubuwan da ke tarnaƙi wa rayuwarsu don samun ci gaban tattalin arziki da walwala.
Na tuna wani shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa wani lokaci, ya ce duk ƙasar da ta manta tabbar mata a baya ba za ta ci gaba ba. To, mata ya kamata mu gaya ma kanmu gaskiya cewa idan mu ma bamu tashi mu kawo namu gudumawa ba, ƙasar mu ba za ta ci gaba ba.
Muna duban cewa mace fa na fari kafin a kira ta mace, tana da rai, tana da tunani, ba dabba ba, Allah yi ta kuma ba daga kafin namiji ba don ya tattaka ta ba, ba daga kai kuma don ta zauna kan shi ba. Ya yi ta ne a gefen shi, inda zuciyar shi yake da koda da komai. Ba wai mata muna tambaya, muna goya mata ba don su mata ba, muna goya su mutane ne.
A cikin wannan wata na Maris ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe wa mata rana don tattaunawa kan matakai da ake ɗauka don taimakawa rayuwar mata da 'yan mata, nasarorin da aka cimma a fannoni daban-daban na rayuwar mata da sauran matsalolin da mata da 'yan mata ke fuskanta. Taken ranar matan na bana shine zuba jari a harkokin mata da 'yan mata don samun ci gaba cikin hanzari, don samar da tallafi wa mata a karkara da birane. Shugaban hukumar kula da jinsi a jihar Plateau, barista Olivia Dazem, ta ce har yanzu akwai wasu abubuwan da ke musguna wa mata da 'yan mata.
Ya zuwa yanzu waɗanne nasarori za a ce mata sun samu tun shekarun da ake gudanar da irin wayannan bukukuwa na ranar mata?
Na gode sosai domin wayar da kai da aka yi tun ana ta yi. Akwai mutanen da sun gane cewa dole ne a ba mata da 'yan mata 'yanci. Zuwa makarantu, a ba su zarafi domin su samu abubuwan da za su yi domin ya taimaka musu. Mun ga mata suna fita, suna ba a zaman da kuma wanda mata a ce wai ana zama ana jira sai maza su ka zo. Na biyun shi, abinda suna bi da gwamnati ne kawai ta taimake su da koyaswa akan yadda ana kawo abubuwa sabobi, kudin jari, da koyaswa yadda za su je su banki ne su nemo taimako. Banda wannan asiyacince mata sun shiga sosai. Da ne sai a ce kada mata ta fita ta je siyasa, matan da ta fita ta je siyasa ai karuwa ce. Amma yanzu abubuwa sun dan canza, domin ko a ina ne mutane sun sani cewa domin ka taimakawa ginowan gari dole a ba mata zarafi.
Ina kalubalen da mata ke fuskanta a duniya ma gaba daya.
Kalubalen da ake fuskanta na farko, kin san dama damoyin mata da ƴan mata shine al'adu. An ci nasara akan wasu, ko wasun da aka ci nasara ma kafin a ci nasara akan su ma sun riga sun shige mu mata. Domin har zaki ji na mace ne ta ce mai yarinya cewa ki daina surutu a inda maza suke. Don abin ya shige mu, ko mu ma matan da kanmu mun abin ya shige mu sosai. To wannan yana nan a cikin abu ɗayan da ya kamata a ce muna magana akai domin mata su sani cewa lokaci ya kai. Majalisar Dinkin Duniya ma ta tashi. Na tuna wani shugaban Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa wani lokaci, yace duk kasan da ta manta tabbar mata a baya ba za ta ci gaba ba. To mata ya kamata mu gaya ma kanmu gaskiya cewa idan mu ma ba mu tashi mu kawo namu gudumawa ba, kasan mu ba za ta ci gaba ba. Ke na biyun shi, ko kin samu wani masala, ko yarinya ne ta samu wata masala, kada mu zauna a wuri, akwai gobe, mu tashi za mu iya yin wani abu a kaba. Domin idan kin gaya ma kanki cewa ba za ki iya yi ba, to ba za ki iya yi ba. Amma kin gaya ma kanki cewa zan iya yi, to za ki iya yi.
Zaman lafiya da dadi, sai da shi zana cimma burina.
Wani sashe na mata da ke fuskantar cin zarafi da tsangwama shine masu bukata ta musamman, wanda aka fi sani da nakasassu. Malama Zainab Mustafa, shugaban mata ne na gamayyar kungiyoyin masu nakasa a Najeriya, ta ce rashin basu dama su bayyana hazakar su ne ke janyo musu komo baya.
Mata masu nakasa suna ana kyaman su, kuma ba a jin su kusa a sa su a cikin abubuwan policy na government da ya kamata. A ba mu chance, kuma in aka ba mu chance za a ga mun yi abin da ya kamata. Kuma at the same time a lokacin ne za su ga the kind of potential da Allah ya ba kowa, yana da irin basiran shi da irin hazakan shi. So in aka ba mu dama, ina kiran ga mutane su fahimta mu mutane ne kaman kowa. In aka ce disability does not mean kai kana da disability a zuciyanka. Za ki gani haka zan iya yin abubuwa da yawa da kaina. Bayan ni national woman leader ne na Joint Association of Persons with Disability, already ni ma'aikaciyar gwamnati ne, kuma I'm an auditor a gurin.
Da yake kuna fuskantar waɗannan matsaloli, akwai matan da suke kawo miki korafin cewa kila idan suna da aure mazajen suna dukan su, ko ana musu fyaɗe, kuna samun irin wayan na tsakanin wayan da wato mata waɗanda suke da nakasa?
Sosai kuwa. Akwai matan da suna da aure, mazajen suna aure na suna, wayansu suna dukan su, wayansu ba sa iya ci da su, wayansu abubuwa. Akwai wayanda ba su yi auren ba, boyfriend din su suna iya cutar da su, they even end up raping them. Akwai mutanen da kuma just a cikin family din su da kuma al'umma gaba daya ake musu irin wayannan abubuwan. Amma muna kiran ga mutane da al'umma su ba mu dama su ga irin baiwar da Allah ya mana. Iyaye wayanda suke da yara, wayanda suke da wani impairment, su ja su, su nuna musu ba bambanci. Kamar ni, iyaye na tunda abin nan da ya faru da ni tun ina karama, iyaye na sun shiga damuwa, amma iyaye na sai suka bada ma preference akan yan uwana. Pipiko na samu ilimi, kuma yana neman gwamnati su kawo mana tallafi da taimako. Yanzu ya kamata gwamnati su kula da kaman makarantarmu, in za a dau ma'aikata su bamu kaman like 10%, saboda wannan abubuwan ne zai rage mana wannan disability din a jikinmu.
Domin samun mafita kan matsalolin matan ne Malama Jummai Madaki da ke aiki a kungiyar Rafa da ke samar wa mata ƴanci da basu kariya ta shirya wani taro inda ta gayyato maza zalla don tattaunawa kan halin da mata ke ciki a yankunansu domin samar musu da mafita.
Muna duban cewa mace fa na fari kafa a kira ta mace, tana da rai, tana da tunani, ba dabba ba, Allah ya ta kuma ba daga kafin namiji ba don ya tattaka ta ba, ba daga kai kuma don ta zauna kan shi ba. Yayi ta ne a gefen shi inda zuciyar shi yake, ba wai mata muna tambaya muna goyawa mata ba don su mata ba, muna goyawa su mutane ne.
Shekara da shekaru ana wannan biki, har yanzu ba ku ga sauyi ba, ba ku ga canji ba ne yasa aka ci gaba da wannan biki?
Muka canja wannan shoyi, muka ci akce maza ne suke yi, muka ci bari mu kai musu teburin su, domin so da mata ke maganan mata. Na fari kenan muka ce maza ku yi maganan mata, ba mu ce ma mata ba, mu ce ku yi maganan rayuwa kawai. Kin ga abin da ya faru yau? Don su da baki suka faɗa, kuma su da baki suka ce ga abin da za a yi.
Amma me suka ce?
Za su koma su yi abin da ake ce community law, wata doka ne na zaman su. Su duba in kai wannan ga abin da za maka. In kai kin san lokaci a da mun ji cewa in kai sata a anguwa za ma dan biri. Kuma lokacin sata bai yawa kamar yanzu ba. Za a dora ma abin da ka sata, to yanzu haka za a yi. Suka ce in aka yi ga abin da za a yi, kuma irin wannan yafi karfi domin sun san cewa za su aikata. Ba maganan police a ciki, ba maganan tafiyan court. Sannan muka su kin yi kiran suka yi, suka ce a me ma sarakuna da karfin su. Da wane kai ba sarake kana a kana wuce gaban gidan ba sarake baka sunkuya ba, balace kuma yi kira baka zo ba, balace ga doka baka bi ba. Ai abin da za a ba namijin da ya gaba, da abin da za a ba namiji ya kamata a daga mucin ta kai daidai level namiji, don mu ma mu cika burin dalilin da Ubangiji ya yi mu.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin zamantakewa na wannan mako. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku a wannan shiri, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya.
Allah a gaida Zainab Babaji. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku nasiha akan tasirin azumin watan Ramadana.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Da farko dai suna na Ma'auya Malam Sirayi, garin da magaram cikin unguwar Gwadabi. Azumi dai wata na Ramadan, azumi wata ne mai falala. Gashi nan cikin ikon Allah mun samu muna yin karatu, muna yin sabkoki, salata annabi ma yanzu muna so mu yi dubu goma insha Allah. Wallahi canza-canzan da muka samu dai cikin ikon Allah, sallah dai bata bari mu ta lokaci biyar insha Allah. Kullum wannan sallah da mu ake yin ta. Barci da muka kwanta muna kai ƙarye 10:12 ba mu tashi ba, amma cikin iko Allah watan Ramadan ƙarye 9 muke tashi. Mu samu mu yi karatu, mu yi salloli, mu yi ibadodi dai haka. Yanzu dai to cikin iko Allah dai sabka da muka yi magana, sabka mu da malamanmu da uwayenmu da abokananmu duka, abokananmu na karatu muna samu muna yin sabka a kullum, muna samu muna yin guda, kuma akwai tilawa da muke yi cikin kwana uku muna yin sabka guda insha Allah. Kuma salata annabi muna kusan wuni muna yi, hailala istighfari duka dai irin wannan dai harkoki duka muna samu muna yi insha Allah.
To madalla, a nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 11:27. To kafin dai mu karkare shirin ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
To a takaicen Maryam, a yau Laraba ana ci gaba da neman gawarwakin ma'aikata shida da aka yi zaton sun mutu bayan ruguje babban gadan nan ta birnin Baltimore dake gabashin Amurka. Mayakan kungiyar Hezbollah a kasar Lebanon sun harba rokoki yau Laraba zuwa arewacin Isra'ila a matsayin ramo gayya kan har-haren da Isra'ila ta kai da ya kashe mutane 7 a kudancin kasar Lebanon. Jami'an agajin gaggawa na Isra'ila sun ce mutum guda ya mutu sakamakon harin roka da aka kai garin Kiryat Shmona dake kan iyaka. Hukumomin bada agaji na Majalisar Dinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa rikicin Gaza ya kai wani mataki na yanke ƙauna da ba a taɓa ganin irinsa ba, a daidai lokacin da har-haren Isra'ila ke ci gaba da daba al'umma ƙasar bayan watanni da dama babu damar shigar da kayan agajin jin ƙai. Wata kotu a nan Amurka, wato ta ƙara ta gwamnatin tarayya Amurka, ta kiɗage wani umarni da ya hana jihar Texas kamawa da kuma korar bakin hauren da ake zargi sun tsalla kan iyaka ba bisa ƙa'ida ba. Hukuncin na ranar Talata ya samu amincewa da ƙalai 2-3, wanda hakan ci gaba ne a yakin da ake na shari'a kan sabuwar dokar shige da fice ta gwamnatin jihar. Craig Abbott na jam'iyyar Republican. Yau Laraba, ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta sanar da cewa ta kwashe 'yan kasar sama da 170 da kuma wasu mutane 70 daga kasar Haiti da ke fama da tashashen hankula.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu. Sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Sarfila Hashim Gumel da ya karanto labaran duniya, da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da ma bada umarni, har ma da injiniyan Mikal, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.